kai tsaye sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo akan mitoci 24, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu a hanyar sadarwar internet a kodin yaushe akan voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri daga Washington DC muka sake dawowa. Kuma muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin namu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau. Nan gaba kaɗan za mu buɗe layukanmu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da yake ci muku tuwo a ƙwarya. Kamar kullum, lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ita ce 1-202-205-5655. Kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar. Kafin mu kai ga yin haka, ga Baba Yakubu da cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka ga mai karatu Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa matakin da Amurka ta dauka na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Turkiya da Kurdawa arewa maso gabashin Siriya, duk da rahotannin da ke cewa ana ci gaba da gwabza yaki a wannan wuri. Trump ya faɗa wa manema labarai cewa duk da hare-haren da dakarun Turkiya suke kaiwa da safiyar yau, yanzu sun daina tashi hankalin kan san rungumi shirin tsagaita wutan baki daya. Ya ci gaba da bayyana cewa Kurdawa suna farin ciki da wannan yarjejeniyar. A lokuta da dama a yau Juma'a an ji karan harsashe da kananan makamai a wasu wurare a arewa maso gabashin Siriya, yayin da wasu shaidun gani da ido suka ce sun ga hayaki ya turnike sama a garin Ras Al Ain wanda ke dab da kan tsallaken iyakar Turkiya. A wata sabuwa kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya je jihar Texas jiya Alhamis, inda ya gudanar da gangamin siyasa a birnin Dallas domin neman goyon baya a jihar wanda a baya take zama jihar da jam'iyyar Republican ke samun nasara na ƙuri'u. A gaban dimbin magoya bayansa, Trump ya bayyana nasarar da Amurka ta samu wajen cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da Turkiya, inda Turkiya ta amince da dakatar da kai hare-hare a kan wani wato na wani dan lokaci a Siriya domin baiwa mayakan Kurdawan daman barin yankin da suke a ciki. Trump ya ce Turkiya za ta kasance cikin farin ciki, su ma Kurdawan za su yi farin ciki, kana ita kungiyar ISIS ba za ta yi farin ciki da abubuwa da ke faruwa ba. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ne ya sanar da cimma yarjejeniyar jiya Alhamis bayan da ya gana da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan a birnin Ankara. Jinkirta kai hare-hare yana zuwa ne mako daya bayan da Trump ya janye sojojin Amurka daga yankin wanda Kurdawan suke arewa maso wato arewacin Siriya, lamarin da ya bude wa Erdogan hanyar fara kai hare-hare akan mayakan Kurdawan, kuma ya kawo tarnaki a yankin har ma ya haifar da damuwar sake farfadowar kungiyar ISIS. Hukuncin da ya sha suka har ma daga jam'iyyarsa ta Republican, Trump ya amince da cewa matakin da ya dauka ya dace. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An fara tattaunawan zaman lafiya tsakanin gwamnatin Sudan da 'yan tawayen arewacin ƙasar ta SPLM North da kuma wasu ƙananan ƙungiyoyin 'yan tawaye guda biyu a ƙasar a yau Juma'a a birnin Juba. Bayan wani zaman sa'o'i uku masu shiga tsakani da kuma jami'an Khartoum da ƙungiyar 'yan tawayen SPLM North sun sanar da manufar wannan tattaunawar. Mai magana da yawun gwamnatin Sudan Muhammad Hassan Al-Teshi ya ce ɓangarorin sun amince da abubuwa da za a tattauna a wurin taron. Ɓangarorin sun tsara yadda za a gudanar da jerin taron, jerin batutuwa da za a tattauna a wannan taro da suka haɗa kamar haka: farko, tattaunawar siyasa; da biyu kuma abubuwa da suka shafi kai kayan agaji da kuma harkokin tsaro. Daya bangaren na masu tattaunawar da sun ce su ma sun amince da waɗannan manufofi na tattaunawar da za a yi. Mai magana da yawun ƙungiyar 'yan tawayen SPLM North, Ajak Muhammad, ya kira abubuwan da za a tattaunawa tamkar wata babban nasara ce. Kungiyar ta 'yan tawaye ta dade tana yaki da gwamnatin Sudan a yanki Nuba shekaru da dama. Da ƙarshe shugabannin tarayyar Turai suna fatan Majalisar Dokokin Burtaniya za ta kada ƙuri'a na amincewa da sabuwar yarjejeniyar ficewa daga tarayyar Turai idan ta zo gaban 'yan majalisa a gobe Asabar, amma tuni jam'iyyun adawa suka ce su ba su amince ba. Prime Minister Boris Johnson da kungiyar tarayyar Turai sun cimma matsaya da safiyar jiya Alhamis, makonni biyu kafin alkawarin da ya yi na ficewa da kungiyar tarayyar Turai ko da yarjejeniya ko kuma babu. Johnson ya kira sabon yarjejeniyar mai girma ga Burtaniya da mutanenta da kuma kungiyar tarayyar Turai. Sai dai dukkanin jam'iyyun adawan kasar sun yi fatali da yarjejeniyar ciki har da kawayen Prime Minister Johnson, North Ireland Democratic Unionist Movement.
Baba ya kuma makiri kenan da labaran duniya. Da su a shirinmu na rana, kun ji wani kutsuri daga tattaunawar da na yi da darakta mai kula da sashen shari'a ta hukumar ba da lambar shaidar zama ɗan ƙasa a Najeriya, inda ta yi bayani game da lambar da kowane ɗan ƙasa ya kamata ya mallaka da kuma baƙi masu shigowa. Yanzu za ku ji sauran gutsirin tattaunawar tamu, inda na yi mata tambaya a kan batun kati na dindindin da mutane suke dakon za a ba su. Sai ta ce,
nan gaba za mu ba wa mutane zaɓi. In kana son kotun nan ka biya a tsayi na, saboda kotun nan biyu ma cin kuɗi, kuma kuɗin nan babu zuwa kankasa. In gwamnati ta yi ƙoƙari ta sa an rijistan an ba ka lamba ba Najeriya ba duk ƙasan duniyar da ka je, in kana da lamba aka ce meye identity ɗin ka rubuta wannan identity, za ku bincika identity ɗin nan. Ai akwai masu zuwa yin gaɓi. Sai dai katin da mun yi ƙoƙari mun sa ƙarfafan
matakai
a jikin wannan kati.
Matakan tsaro.
Wannan da ya yi ƙoƙarin ma ya ce zai yi da bishi, to katin ma zai lalace da baki ɗaya.
To Hajiya, baki a gani akwai buƙatar ku daɗa wayar wa al'ummar Najeriya kai game da wannan katin zaɓe.
Da kullum ana kan wayarwa. Wasu dai 'yan Najeriya sun fi yadda kan cewa in dai ba kan su yi ba. Yanzu muna da ofisoshi wajen 1,664 a cikin Najeriya, amma wayannan ba su isa ba. Ko rabin abin da ya kamata mu samu bai yi ba. To abin da nake ciki shi ne shi wannan identity da ya kamata member da ya kamata a ce kowa an samu bayanan shi wannan rundu yana daga cikin dokokin United Nations ta ƙoƙoli.
Majalisar Ɗinkin Duniya. Da lambar shaidan sa zama ɗan ƙasa tana da adadin mutane a Najeriya wanda suke zaune cikin ƙasar yanzu.
A yanzu kan ba zan iya ba ki ba, don ba zan za ki tambaye ni wannan tantan da akwai 'yan daka da kuma ba kowanne.
To akwai lokacin da kuka ƙayyade cewa dole kowane ɗan ƙasa na ɗan Najeriya sai ya mallaki wannan lamba na musamman.
Mun sa ba mu kalle dajiyar kwanciya da sun da kowa zai sabo ba, amma mun sa ƙa'ida tun daga sai da wannan January na wannan shekara kan cewa duk wasu abubuwa da za ka yi in ba ka da zan da shaidar ɗan ƙasa ba za a yi maka ba. Kuma in kun kai maka akwai akwai tara da kai da ba ka da shi da ka je da wanda na yi maka ya masu tsalla ba ya tanta maka ya yi maka akwai tara. Amma ba mu fara zance da wajen tara ba. Muna so mu ba a mutane lokaci, saboda mu ma mun san ba mu da wajen rijista da yawa. Amma kin ga lokaci ba da sa muka gama ba da wannan license na waɗanda za su yi zamana muna da wajen registration wajen 50,000 a Najeriya, daga 1,000 muna da 50,000 sai 20,000. Kin ga za mu iya zuwa ne mu tabbatar da wannan.
Hajiya Hadiza Ali daga ban director sashi mai kula da al'amura da suka shafi shari'a ta hukumar ba da lambar shedar zama dan kasa ta Najeriya kenan a hirar da muka yi da ita. Yanzu zamu bude muku layin muku kira ku bayyana mana ra'ayinku kafin nan ku shakata da wannan wakar.
Ni har ma na aza sai yake ne kai rawa malam mai dalluban daula
yayi kuri ni har ma na aza shehi ne
kai rawa malam mai dalluban daula
da yayi kurum ni har ma na aza malam ne
kai rawa malam mai dalluban daula
da yayi haka sai na gano hukumar ci ne
kai rawa malam mai dalluban daula
yayi rawa tai sai aka gane guzuru ne
kai rawa malam mai dalluban daula
wannan salo ma sai aka gane fabera ne
kaiwa malam mai dalluban daula
dai rawar bungalo na azagwabi ne
kaiwa malam mai dalluban daula
dai na kula sai na gano gwaban jaki ne
kaiwa malam mai dalluban daula
in ko a cikin kasaye babban tsuntsu ne
kaiwa malam mai dalluban daula
ko a cikin zakoki mai daubar razo ne
kaiwa malam mai dalluban daula
ga ta jambuli uban barna mai rikicin gangan kaiwa malam mai dalluban
Jambari uban barna babu uban ba kaiwa malam mai dalluban
gata jambari uban barna babu uban ba kaiwa malam mai dalluban din duniya fa juyi juyi maganar rufado ya shige ruwan zafi nan a gidan haka
kaiwa malam mai dalluban
Najiyo yana kullance a gidan Ardo sai tuma yake kai kace namijin hakoto
kaiwa malam mai dalluban daula
fadi yake yana maimaici namijin Ardo handa in bane yau dai gane gaban haka
kaiwa malam mai dalluban daula
ya shiga uko ya bane ya hawo ya fado faduwar bakatta sai yayi gaban haka
kaiwa malam mai dalluban daula
kokwari baka aka harba sai ta faɗo
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Da alamu mun samu kiran mu ta farko daga jihar Kaduna. Wake kan layi daga jihar Kaduna.
To, sunana Sabo Kima, na kira ku daga Marban jihar nan Kaduna, Najeriya.
To, Malam Sabo, menene ra'ayinka na kashin kanka a yau Juma'a?
To, ra'ayina na kashin kaina shine ina so in nika kona zuwa ga shugaban kasa Muhammadu Buhari.
Haka.
Akan ya tana da gari na Marban jihar a 1903 da ya fara fitowa takara. Anan ne zo kaddamar da kankan din shi a nan Maraban da lokacin da CDC ta hana shi ya yi kankan a nan Kaduna. To kuna so a wannan mulki nashi na biyu ya tana da mu ya zo ya gina mana makaranta ta kwana ta 'yan mata a nan garin Maraban da domin 'ya'yanmu mata su samu ilimi su daina yawan tallace-tallace da suke fama da
shi. Maraban da kawai kake so Maraban da kawai kake jan hankalin shugaban kasa da gina makarantu?
Ya zo ya ko ina amma hajiya ya ce sa an ce kowane tsuntsu kukan gidan su yake
haka akai
wato muna fata mu ma zai tuna da mu a zo a yi mana abin da yaran mu da jikokin mu
to mun gode Malam Sabo yanzu kuma sai kira mu daga kasar Niger wake kan layi daga Niger
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa
barakatuh Alina daga Dogon Doki a cikin jamhuriyar Niger
to Malam Ali menene ra'ayinka a yau
ya bisa Eh ga wanga zabe da zakkuwa ni kasan Niger ana ma mutane katoti ina kira ga ɗan siyasa ke da kara su waye ma talakawa kai wanga zabe da aka yaba mantar wancan zabe
me bambanta shi
to tanka
me bambanta zabe
to ka san wanga zabe ne zaman yansa ai sai kana tsena zaka zakkuwa gaba da sunanka da hotanka a da so sanka kuma ka dawo da yatsun ɗinka
haka
ina so dan talaka ko za a yi za a yi abin ba tun daga shi an ce sakin gina da ba ko ke komen ina ya kamata a ce kawai lokacin da siyasa su shiga cikin karkara ko da ka ba gani abin da ka nuna ba nagode mu da amurka ina ma malari da gurgurin da suke jan horin niyya
mu ma godiya muke
Yanzu kuma bari mu koma jihar Kano. Wake kan layi a jihar Kano a Najeriya?
To, sunana dan Asaba mai fata ya wuri daga nan Kano.
To, ya menene ra'ayinka a yau?
To, ni ra'ayina shine wani al'amari ne ya faru a garin Zuru. Wani bawan Allah mara imani ya zo ya iske tawaye masu shan nono, ya sa hannu ya dauki guda, to wurin ya dauka wayarsa ta fadi. Aka bi wayan nan aka gane wanda ya dauki yaron nan, amma har yanzu babu amo ba labari. Shi yasa nake so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga hukumar kare haƙƙin bil'adama, Isa Sanusi, da kuma shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Kebbi, da a bisa wannan al'amari. Yaro ne karami mai shan nono ɗan biyu ne an ɗauke guda har yanzu ba a gan shi ba, ko alhali an kama wanda ya ɗauki wannan yaro, saboda lokacin da ya duka zai ɗauke shi wayarsa ta faɗi. An yi amfani da wannan waya aka gane shi, an gane wanda ya ɗauki yaro nan, amma har yanzu ba a ga yaro ba. Muna amfani da wannan dama in yi kira ga waɗanda wannan al'amari ya dogara ga wuyansu, don Allah don Annabi a taimaka ma wannan yaro.
To, mun gode sosai Malam ɗan Asabe. Yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna. Wake kan layi daga jihar Kaduna?
To, sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To, Malam Murtala, menene ra'ayinka yau?
To, ra'ayina yau Hajjia, muna ƙara kiran kunnan gwamnati da hukumomin jihar Kano bisa 'ya'yan nan da aka sace wa'inda aka kai su yankin Inyamurai aka canza musu suna da addini. Muna nan muna sa ido mu ga wannan hukunci za a yi wa'innan mutane da suka je suka ci ma wa'innan yara zarafi. Muna san mun sa ido kafafen yaɗa labarai, idan ba wani abu za mu ci gaba da yayatawa sai mun ja hankalin hukuma ce wani abu. Kuma muna ƙara kira ga gwamnatin jihar Kaduna, tana kokari magana ta gaskiya dajinan na bayar gasa. Ya kamata a zo a ci gaba da gina barikoki, duk da mun ga ana gina barikin soja daga wajajen sabon titi nan zuwa tashan jirgi. Ya kamata gaskiya a gina barikoki a jirge mana sojoji a dajin nan. Da fatan za su saurari wannan roƙo na mu, tashi lafiya.
Mun gode Malam Murtala. Har yanzu dai layin mu a buɗe yake, ku kira ku bayyana mana ra'ayinku na ƙashin kanku. Kuma da alama mun samu kira daga jihar Bauchi. Wake kan layi daga Bauchi a Najeriya?
Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi.
To, na kafin Madaki, menene ra'ayinka yau?
To, ra'ayina na yau, da farko zan gode ma shugaban kasa Muhammadu Buhari bisa manya-manyan ayyuka da ya mana a jihar Bauchi guda uku. Na farko ya gina mana Police Secondary School a garin kafin Madaki, sannan ya gina bariki na sojojin sama a garin Durum, uwa uba kuma ga man fetur da ya sama mana a garin Alkaleri. Lalle wannan muna godiya ma shugaban kasa. Sai kuma magana kafin Zaki Dam, muna roƙon shugaban kasa da ya dawaye mana wannan kafin Zaki Dam a jihar Bauchi, in ya mana za mu samu ci gaba kwarai da gaske. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam.
Kuma mun gode Malam Ayuba. Yanzu kuma bari mu koma birnin tarayya Abuja. Wake kan layi daga Abuja?
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Wake kan layi?
Sulaiman ne daga nan.
To, Malam Sulaiman, menene ra'ayinka?
Alhamdulillah, sun da nake kiran ku ban taɓa ka da ina rai kullum ban ka maku ba.
To, madalla, yau kai sa'a kenan.
Wallahi, to ra'ayina game da yaran nan da aka fata a Kano, aka canza musu kima. To, inda kamar yiɗin ne aka ɗauki nasu da an samu matsala, don ka ga Liya Saridu da ita kaɗai ce ma ba a fito ta ba, amma ka ji kike da ai.
Amma Malam Sulaiman, ka san cewa an taɓa yin irin wannan ma a baya shekara ta 2016 a Kano, tsakanin Kano da can Kudu.
An taɓa yi wani yaro da ya ɗauko wata yarinya.
Haka.
To, kaga wannan ma ba abin da kai, mu kuma yara ne masu gudatar.
To, me? To, waye alhaki yara ta yi a wuyan waye domin kawo magance irin wannan matsala? To, da alamun mun rasa na Abuja Suleiman, to yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna. Wake kan layi daga Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Yakubu Dodge 707.
Kama ne Yakubu, menene ra'ayinka yau?
Kuma ina kiran waya ne daga nan garin Kamuru Ikulu.
Godiya muke, muna sauraron ka.
Da farko dai ina mika saƙon gaisuwa zuwa ga Alhaji Musa Garo, wanda ta yi shi murna da samun karuwa da ya yi.
To menene kuma ra'ayinka?
Sannan kuma to ra'ayina dai anan mudin ina da kira da gwamnatin APC alƙawarin da suka mana. Wanda ba su iya cika ba to muna kokarin su tabbatar da su koma da mu inda PDP ta aje mu domin mu rinza mun gane can jam'iyyar PDP ta ne mai san talaka.
To Malam Yakubu me yayi zafi haka?
Eh abin da yayi zafi saboda kafin sahun mulkin na cin shinkafa udu daya naira 300. Kuma na shan mai naira 86.
Haka.
Duniya mai san talaka ban ga wani abin da gwamnatin nan ta mun wanda zan yabe ta. To kafin su gama shekara 8 din su mai da mu wancan matakin ya fi mana kwanciyar hankali.
To mun gode Malam Yakubu, yanzu kuma sai kira daga jihar Gombe. To na Gombe dan Allah ka kashe rediyon ka sai mu ci gaba da magana.
Okay. Kuna magana da Aliyu Musaliman ne.
Wani Aliyu, menene ra'ayinka?
Ra'ayina zan yi magana ne dangane da yadda mutane suke ainihin makawiyar so ga shugaba Buhari a hali ba abubuwan da aka yi a arewa.
Idan ka ce makawiyar so me kake nufi?
Yanzu yawa ina kira gare shi yawai arewa musamman ma arewa maso gabas. Duk abubuwan a rubuce suke ba abubuwan da aka yi arewa, duk hayaniya ne, karya ne kawai a gurinta. Na kuma ina gaishe ku kuma ma'aikatan mu da amsa musamman ma Hajiya Halima.
To mun gode Malam Aliyu. Yanzu kuma bari mu koma Jos a jihar Plateau. Wake kan layi daga Jos?
Kuna magana da Alhaji Babaji mai gwanyo Jos Plateau Kandahar.
To Alhaji Babaji, menene ra'ayinka na kashin kanka?
Wato ra'ayina ina roƙon shugaban ƙasa ya turo mana magu Jos ya zo ya ga ba mu da kasuwa. An zalunci 'yan kasuwar Jos, an cire su a kasuwa abinda aka biya kuɗin rabeniyu miliyan 1,500,000. Ba kasuwar miliyan 10,500,000 ba kasuwar ba dalilinta. An cire rododin kasuwar muna, an ce kuma an share kasuwa a kasuwar nan biliyan 1,500,000,000. Sannan ku dauga inda kasuwar nan suka kare ba matsugunin kasuwanci, an haɗa baki da wani malami ana zalintar mutanen jihar Plateau. Saboda haka mu muna kira ga gwamnatin tarayya bawan Allah nan da suke Salihu na Kande, shi ya taimaki 'yan kasuwa ya ba su kofar gidansu ake kasuwanci, yake taimakon mutanen Plateau. Saboda haka muna so a zo a dora sharar da aka kwashe a biliyan 1,500,000,000 a kasuwar nan.
Mun gode sosai Alhaji Babaji, muna kuma fata gwamnati ta ji kira. Sai kuma jihar ka Niger yanzu. Wake kan layi daga jihar Niger?
Ibrahim mai wankin bula a garin Mai Gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, menene ra'ayinka?
To ni ra'ayina akan wanda ke cewa ainihin naira 30 zaka ce ka koshi a Najeriya, shine zan dan karkata bangaren shi yau.
Haka. Kana nufin
saboda
wake na
yanzu ba ma naira 30 ba, kuna sannan Allah mana bayani akan naira 100 ma da mutum zai ce koshi a wuri daya a Najeriya, shine muke so su yi mana bayani.
Waye zai muku bayani?
Kamfanoni na?
Waye zai muku bayani?
Shi wannan wanda yake naira 30 zaka, wanda yake naira 30 zaka cika koshi.
Ba shi da suna?
Zai mana bayani akan haka.
Ba shi da suna?
Eh?
Ba shi da suna?
Ministan gona na Najeriya.
Oh, to na fahimce ka. Na fahimce ka Malam Ibrahim.
Yawwa sosai muna bayani akan haka.
To mun gode sosai Malam Ibrahim. Yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna. Wake kan layi daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wake kan layi?
Kaji Aisha, sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, menene ra'ayinka yau?
To ina da roƙo ga gwamnatin jihar Kaduna ta bangaren kwamishinan tsaro na jihar Kaduna. Wannan garin da ke garin Saulawa da ke karamar hukumar Birnin Gwari, gaskiya mutanen nan kullum sai an ɗauke musu mutane aƙalla mutum uku, mutum huɗu, mutum biyar. To ya kamata gaskiya kwamishinan tsaro ya duba wannan gari na Saulawa, domin Saulawa ne suna cikin kakanuka, mutane suna ta barin gari saboda sakamakon rashin tsaro. Don haka a kula da wannan ɓangare. Kuma muna godiya ga su kansu mutanen Dankuwa Sagu, irin na zaɓen shi kan shugaban ƙaramin kuma na Suleiman Sahabi Shindi da suka suka tsara zaben shi a matsayin dan takarar ciyaman na ƙaramar hukumar Dankuwa Sagu. To muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka mutanen Dankuwa Sagu da alkhairi, kuma jihar Kano da mutala ya magana akai wannan.
To ina da alamu mun rasa na Kaduna, yanzu kuma sai kira mu daga Abuja, birnin tarayya Najeriya. Wake kan layi?
Hello.
Hello, wake kan layi?
Ina wuni.
Lafiya ƙalo.
Ina magana da Ashiru.
Kamala Ashiru, menene ra'ayinka?
yau Juma'a ana bayyana ra'ayin kai ko
haka akai
gaskiya ne
muna sauraron ka
mu dai muna fata abin da ke faruwa
to da alamu mun rasa wannan kira na Abuja kuma da wannan kira na Abuja zamu dakatar da dauka lambobin ku a yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu masaro har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu anan na cewa karfe 5 saura minti 4 ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
hukumar kwallon kafa kasar jamhuriyar Kamaru ta nemi kawo da canje-canje da yake kokarin yi a bangaren tamolan kasar an da shugabannin gudanarwa na Finkafur da masu fada aji na hukumar kwallon kafan suka kira wani taron gaggawa a birnin Yaounde sannan kuma suka gayyaci duk waɗansu wakilai guda 10 na jihohin kasar domin kowannen su ya bayyana irin matsalolin da suke fuskanta kafin a fara ci gaba da gasar La Liga na kasar ta jamhuriyar Kamaru da ma irin matsaloli da suke fama da su wajen karancin kudade da kayayyakin motsa jiki irin na zamani shugaban hukumar Musta Njoya ya ce zai yi kokari mutuka yaga ya gana da ministan motsa jiki da tsale-tsale na kasar ta Kamaru domin cimma burin sa wajen daidaita al'amuran sannan shugaban ya yi wa matasan ɗan kasar da shekaru 17 fatan alkhairi a gasan da suka je fafatawa a kasar Brazil anda yanzu haka suke wasannin sada zumunta da takwarorin su na kasashen duniya daban-daban da zuman za su yi kokari na ganin cewa sun tabuka wani abin ku zo mu gani a gasar kofin duniya na matasan masu magana dai suna cewar ba giringirin ba dai tai mai Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
sage da Muhammad Garba da wannan shiri kafin mu karkare shirin ga Baba Yakubu Makeri ya sake dawowa da labarai amma wannan karo a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa matakin da Amurka ta dauka na cimma yarjejeniyar tsakaita wuta tsakanin Turkiya da Kurdawa a arewa maso gabashin Syria duk da rahotannin da ke cewa ana ci gaba da gwamza yaki. Trump ya faɗa wa bani ba labarai duk da hare-hare da dakarun Syria suka kai da safar yau Juma'a. Yanzu dai sun daina tashin hankalin kanin sun rungumi shirin tsagaita wutan baki ɗaya. An fara tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin Sudan da 'yan tawayen arewacin ƙasar ta SPLM North da kuma sauran 'yan tawayen ƙasar. Sai dai ana ganin cewa wannan zaman ana da ake yi shi a birnin Juba zai kawo zaman lafiya tsakanin bangarori bayan wani zaman sa'o'i uku masu shiga tsakani da jami'an Khartoum da kuma kungiyar 'yan tawaye SPLM na North sun bayyana da manufofin tattaunawar da za a yi.
Ta da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin a daren yau kuma shirinmu na karshe a wunin yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da a bari ya huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa a duk lokacin da kuke da buƙatar sauraron shirye-shirye mu za ku iya yin haka a wayoyinku na salula akan dandalin VOA ko kuma muhawara a shafukanmu na Facebook ko Twitter yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Letters Version da ta hada ta kuma bada umarni da inji ne mu na wannan lokaci Mr. Craig Burns ne Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya.